الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 13 ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 20 a bangaren lissafi suratul taha darasi na yau insha Allah zai tashi farkon sura ta 21 suratul anbiya kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na
wannan tambaya ta kamo bisa kan ranar suma akwai kuma da ke cewa kamar ba a karanta Qur'ani kamar ba a kamar da sai dai a yi ta da ba a sai da sabo shi ba a karanta ko akwai
wai shin akwai hani game da yin karatu ranar Juma'a cewa sai dai wato ayi tilawa ba za a dau sabon karatu ba babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hana haka illa kasancewar galibi magabata sukan dauki waɗannan ranaku a matsayin rana ce wadda take ta hutu a tsawon sati kenan ka samu wata rana wadda zaka huta game da wani aiki domin ka ƙara samun nishadi da kuzari kuma haka ya dace kamar yanda makiyan Allah Yahudawa da ƴan mushrik suka keɓanci ranar Asabar da ranar Lahadi sune ranakun hutun su a sati to mu jama'a ta musulmi ya zama wajibi mu saba musu Alhamis da Juma'a su ya dace su zame mana ranar hutu ko kuma wasu ranaku na daban sabanin ranakun da Yahudawa da ƴan mushrik suka dauka don haka akwai wani littafi na musamman da wani malami ya wallafa yayi bincike kwarai wanda ke nuna haramcin mai da ranar Asabar da ranar Lahadi a matsayin ranaku na hutu dalilai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da haka baya dacewa musulmi su yi koyi da makiyan Allah don haka a matsayinmu na mu musulmi baya dacewa mu mai da Asabar da Lahadi su ne ranakun hutunmu don haka idan ka koma ƙasashen da suke kwatanta shari'a ta Ubangiji ranakun hutu Alhamis da Juma'a Alhamis da Juma'a su ne ranakun hutu na'am wai idan za a yanka dabba menene matsayin fuskantar da ita alƙibla fuskantar da ita alƙibla ba wajibi bane matsayin shi sunna ce mustahabba domin girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin girma an gane ko abinda ya shar'anta mana shi yanka yana da wasu abubuwa waɗanda suke na wajibi sannan akwai abubuwa waɗanda suke matsayin su sunna ne mustahabba wanda bara didi kusa da sallallahi mun gabatar da wani darasi na musamman akan abin da ya shafi yanka da hukunce-hukuncensa don haka dai fuskantar da dabbar da za a yanka alƙibla ba dole bane ba an so ne ya abin da yake wajibi a wajen yanka shine ambatan sunan Ubangiji subhanahu wataala ma'ana yin bismillah kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada wa kudu min mazuki rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini ku ci daga abin da aka yanka ambaci sunan Allah akan yankansa in har kun kasance masu imani wato da Ubangijinku kenan duk abin da aka ambaci sunan Allah a wajen yankansa to wannan shine Allah ya umarce mu ci amma duk abin da aka yanka ba tare da sunan Allah to wannan haramun ne ya ci na'am wai matsayin sallah da tufafi wato min rubutu a ba mezani a baya ko wasu rubuce-rubuce ko wasu hotuna sallar sallah ce ingantacciya illa kasancewar wanda ya haka ya aikata abin da aka ki a shari'ance saboda duk wani tufafi wanda yake mai zane wanda zai iya daukan hankalin mutum to baya dacewa mutum ya yi sallah da shi saboda sallah ana buƙatar kushuri a samu nutsuwa da hararun girman Ubangiji subhanahu wataala duk wani abu da zai iya shagaltar da kai to kai kokari ka kawar da shi kafin ka shiga sallah dalilin da ke tabbatar da cewa yin haka baya dacewa shine hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ana kiran shi Abu Jahm ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wani mayafi mai zani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura wannan mayafi yayi sallah yana cikin sallah zanen mayafin ya ringa daukan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya shagaltar da shi ya tauye masa kushuri ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya koma gida sai ya limke wannan zani yace maza ku aika ku maida ma Abu Jahm wannan tufafin nashi ya canza ya bani wata kala wanda ba shi da zani wanda hadisin ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari kaga tufafi ne zani ne wanda yana da zani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah zanan zanan ya kusa ya shagaltar da shi kai tsaye manzo Allah ya limke tufafin ya maida yace a maida masa ya canza ya bani kala kaza wanda ake kiran shi ambijaniya dan haka duk wani tufafi wanda yake mai zane ko mai rubuce rubuce ko mai hotuna baya dacewa musulmi ya sanya irin wannan tufafi yayi sallah da shi haka koda tufafi ba ma rubuce rubuce bane zani yayi yawa a jikin shi wanda zai iya daukan hankalinka ko ya dauki hankalin wanda ke bayanka to wannan baya dacewa dan haka hatta da shimfudu waɗanda suke na masallaci ba a buƙatar su kasance wato shimfudu ne waɗanda suke da zani wanda za su ringa daukan hankalin mutum dan haka masallaci ba a buƙatar a kawatar da shi a ringa zane shi ana masa wasu abubuwa na kirkiri an gane ko wannan kwata-kwata bai dace ba na'am wani sari dan musha kirista in yayin yanka wai ya halatta musulmi ya ci kwarai da gaske kamar yanda nassi ne na alqur'ani ya tabbatar mana da halaccin haka ubangiji ta'ala na faɗa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla ko kuma yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibati wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibin ko kuma ba ita ba fadar ubangiji ta'ala da yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibati wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان الايه ubangiji ta'ala yake cewa al yawma uhilla lakum at-tayyibat kusanda cewa a yau an halitta muku dukkan wasu abubuwa wadanda suke dadada domin kana biyu ne akwai at-tayyibat sannan akwai al-khaba'is duk wasu abubuwa waɗanda suke at-tayyibat ubangiji ta'ala ya halitta mana duk wasu abubuwa waɗanda suke kaba'is munana Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana. Ubangiji ta'ala sai ya ce wal muhsanatu min wa da'amul ladina utul kitaba hillun lakum, abincin waɗanda aka ba su littafi gabaninku sune yahudu da yan mushar. Ubangiji ta'ala ya ce hillun lakum, halak ne gare ku ku mu'minai. Sai ya ce wa da'amukum hillun lakum, kuma abincinku halak ne gare su. Wani yakan iya cewa ai ahlul kitabi na wancan lokaci, ahlul kitabi na wancan lokaci su ma kafirai ne kamar yadda na yau ma kafirai ne. An gane ko? Ba su da wani bambanci. Ahlul kitabi na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai ne, kamar yadda Allah ya tabbatar mana da kafircin su da nassi na Al-Qur'ani. Haka su ma na yau kafirai ne. Allah ya san da waɗancan kafirai ne ya halitta mana abincin su, kuma ya halitta mana auren wato matansu. Domin tun ran da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini, to dan haka dole ne kowa ya aje wani addini da yake, ya karba addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, shine musulunci. Domin shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ya zo da ita ta shafe dukkan wata shari'a wadda ta gabace shi. Don haka duk wanda bai yi imani da shi tun ran da Allah ya aiko shi, to wannan ya zama kafiri. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu, duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u kamar yahudu, kamar yan mushar da sauransu, Ubangiji ta'ala ya ce fannaru maw'idu, wuta ita ce ma'alkawalatar shi a gobe kiyama. Don haka a hadithi sahihi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah ya ce na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma. Manzo Allah sai ya ce yahudiyyin wala nasraniyyin, wa yahudi ko dan mushaw yamutu yawma yamutu, yamutu a ranar da ya mutu, wa lam yu'min billazi ursiltu bihi, bai gaskata ba da abinda aka aiko ni da shi na Al-Qur'ani, illa kana min ashabin nar. Manzo Allah ya ce face sai ya kasance dan wuta a ranar kiyama. Shi ne sai Ubangiji ta'ala ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu, duk wanda ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u, to wuta ita ce ma'alkawaltarsa. Don haka kamar yadda ahlul kitabi na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su yi imani da shi Allah ya tabbatar mana da kafircinsu, to na yau ma kafirai ne. Waɗancan suna matsayin kafirai gin ne Allah ya halitta mana ci yankansu, don haka ahlul kitabi na yau ma ya halitta musulmi ya ci yankansu. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun zo ƙarshen sura ta 20 a ɓangaren lissafi suratu Baha, wanda aya ta gabanin ta ƙarshe Ubangiji ta'ala na ba mu labari game da wato hamzari da ya yanke ma bayansa don kada a wayi gari kiyama wani ya samu wata hujja da zai ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Ubangiji ta'ala ya katse ma bayansa hamzari ta hanyar aiko da manzanni, kamar yadda aya ta gabata tun a cikin suratul Ma'ida. Ubangiji ta'ala ke faɗa rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ubangiji ta'ala shine ya aiko da manzanni, waɗannan manzanni halinsu suna masu bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata su ya karɓi saƙon da suka zo da shi. Wa mundirina kuma suna galgadi game da gidan wuta, game da duk wanda ya karyata su kuma bai karbi sakon da suka zo da shi. Sai ya ce li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul, dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan turo manzanni. Gare kenan na daga cikin hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da turo da manzanni shine katse ma bayi Hamzari. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli, da a ce mun halakar da su da wata azaba min qablihi, gabanin aiko da wannan manzo, ko kuma min qablihi gabanin saukar da wannan alqur'ani. Ubangiji ta'ala yace laqalu, yace da sun fada gare mu a ranar kiyama su ce rabbana, ya Ubangijinmu, laula arsalta ilaina rasulan, mi hana ka turo mana da wani manzo na musamman, wannan manzo ya ja hankalinmu ya isar mana da sakonka, fanattabi'a ayatika, mu bi ayoyinka, min qabli an nadilla, kafin wato mu kaskanta a cikin wuta, wa nakhza mu kunyata. Nan Allah yana ba mu labarin cewa inda bai turo da manzanni ba, to ga abinda wasu za su iya kafawa na hujja gare shi a ranar kiyama. Kaga wannan abu ne fa wanda ba a yi ba, to in ma ya kasance ga yanda zai kasance, shine Allah yake ba mu labari. Wanda bayani ya gabata, wannan na nuna fadin ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inda a ce Allah bai turo da manzanni, to ga irin hujjar da waɗanda suka kangare masa za su kafa masa a ranar kiyama. Shine Allah yace walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli, da a ce mun halakar da su da wata azaba, min qablihi gabanin turo da wannan manzo, Ubangiji ta'ala yace laqalu, da kajir laqalu, Ubangiji ta'ala yace da za su fada gare mu su ce rabbana, ya Ubangijinmu, laula arsalta ilaina rasula, wani ya hana ka aiko mana da wani manzo ya kiraye mu zuwa kadaita ka a cikin ibada, fanattabi'a ayatika, mu bi ayoyinka, min qabli an nadilla, kafin mu kaskanta a yau a cikin wuta, wa nakhza mu kunyata. To dan haka Allah ya katse ma bayin sa Hamzari, babu wanda zai ce sako bai cin masa ba. Allah ya turo da manzanni, waɗannan manzanni sun gama rayuwarsu, sun isar da wannan sako na Ubangijinsu subhanahu wata'ala, sun koma zuwa gare shi, sannan kuma suka gadar ma al'umma shine littafin da suka zo da shi. Wannan littafi ba sai ya dangana da alkiyama, littafi na alqur'ani, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul an'am, wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man bala, an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan in gargade ku. Wannan yana magana da jama'arsa wanda Allah ya turo shi a cikin su, li unzirakum, dan na gargade ku, wa man balaga, kuma na gargade duk wanda alqur'ani zai cin masa har zuwa kiyama. Sai Ubangiji ta'ala ya ce kul kullum mutarabbisun, ce da su kullum mutarabbisun, kowanne ni da ku, wato mai jiran abinda zai samu dan uwansa ne na musiba da bala'i. Kamar yanda kuke jiran wata musiba ta same ni, to haka mu ma muna jiran wato azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta damke ku, dan haka fatarabbasu, Ubangiji ta'ala ya cece da su ku yi jiran abinda zai same ni. Kamar yanda mushrikai suke fada suke cewa ku yi jiran masibun zamani game da Muhammad, in ya mutu kowa zai huta, suna jiran wato wai masibun zamani su zo su kewaya da shi ya mutu gaba ɗaya su huta. Shine Ubangiji ta'ala ya ce masa ce da su kullum mutarabbisun, kowanne ni da ku, wato mai jira ne game da abin da zai samu dan uwansa. Kamar yanda kuke jiran musiba da bala'i su same ni, to haka ni ma ina jiran azabar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi alkawarin cewa za ta cin muku in ba ku gaskata ni ba. Dan haka fatarar wasu, wato ku ci gaba da jiran kenan musibar da za ta same ku. Fasa ta'ala muna, Ubangiji ta'ala ya ce da sannu za ku yi sani in al'amarin Allah ya zo ita ce kiyama, tsakanin ni da ku man ashabu siratis sawiyyi, suwane ne ma'abuta tafarki wanda yake madaidaici tsakanin ni da ku, wake kan tabarki wanda yake madaidaici wama ni hita da tsakanin ni da kuwa nene ya shiryu ya kama hanya ta kwarai ya kubuta game da hanya ta bata shi ni ne koku tare da cewa abu ne wanda yake tabbas bazan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su suke kan tafarki madaidaici kuma su ne shiryayyu an gane ko to amma anan sai yace fasata'lamuna man ashabu siratis sawi wama ni hita kamar yanda yake cewa wato wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu ko ku a samu daya yana kan shiriya dai kuma yana kan bata za mu tashi kenan sura ta gaba wato wannan sura ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato ita wannan sura ta 21 a jerin surori na Al-Qur'ani a bangaren lissafi ta samu suna tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan suna cewa suratul anbiya kamar yanda hadisi yake cikin wato sahihul bukhari Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa banu Isra'ila والكهف ومريم وطه والانبياء كن من الاتاك القوى وهن من تلال واتو عبد الله بن مسعود yake cewa banu isra'il ay suratu bani isra'il ita ce kenan suratul isra kenan suratul isra yace da suratul kaf da suratul maryam yace da suratul baha da suratul anbiya yace kunna min al-itaq al-awwal wato suna daga cikin dadaddun surori waɗanda suke na farko kenan a wajen sauka sai yace wa hunna min tiladi yace suna daga cikin kuma dukiyar gadona idan aka ce tilad ma'ana dukiya wadda take dadadda me yake nihi wa hunna min tiladi ma'ana suna daga cikin gadona surori na farko da na koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin sahabbai gaba daya babu wanda ya koyi alqur'ani ya karanci surori masu yawa babu tsani tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Abdullahi dan Mas'ud da kansa yake fada yake cewa inda a ce yau na sani wani malami a wani shashi daga cikin sasannin duniya wanda ya sani wani bangare na ilimi wanda ni ban san shi ba kuma a ce in an hau abun hawa za a iya isa inda yake yace wallahi zan iya tafiya ta kanas in je domin in fa'idaci ilimin da yake wajensa yace tare da cewa kuma sura ɗaya na bin daya daga cikin surorin alqur'ani yace sura 70 na koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu tsani tsakani da shi sura 1 na bin daya a cikin sura 114 sura 70 ya koya tsakanin wannan baki da baki manzon Allah ya karantar da shi babu wani tsani tsakanin shi da shi kaga abin da yake dauka kenan ya ma fi rabi sura 70 to shine anan yake cewa banu Isra'il ma'ana suratul Isra wal Kahf yace da suratul Kahf wa Maryam da suratul Maryam wa baha yace da suratu baha wal anbiya da suratul anbiya wadannan surori biyar yace kunna min al-itaqil quwa yace suna daga cikin dadaddun surori wadanda suke na farko sai yace wa kunna min tiladi suna daga tsohuwar dukiya ta wadda take ta gado ma'ana suna daga cikin abin da na koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan kenan wannan suna ta same shi ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda ake kiranta kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda anan ya zano ta daga cikin surorin da suke na farko ya ambace ta da wannan sura suratul anbiya kamar yanda hadisin yana cikin sahihul bukhari to dan haka a wajen malamai waɗanda suke na bangaren abin da ya shafi alqur'ani ba a san ba da cewa wannan sura tana da wani sura in banda wannan suna suratul anbiya wanda zaka samu da dama daga cikin surorin Al-Qur'ani wata sunayenta sun wuce a lissafa. Yanzu anan mun samu suratul Isra, in ma ka kiraye ta suratul Isra ko kuma suratul Bani Isra'il, haka ake kiranta tun a wancan lokaci. Idan ka dauki suratul Nahl, bayani ya gabata wasu daga cikin magabata suna kiranta suratul Ni'am. Me yasa wannan sura aka ambace ta da suratul Anbiya? Malamai suka ce domin a cikin ta Ubangiji Ta'ala sai da ya ambaci sunan Annabi 16. An gane ko? Tare da Maryam sai da Allah ya ambaci sunan Annabi 16 a cikin ta. Babu wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani wadda sunayen annabawa suka zo kwatancin adadin da ke cikin wato suratul Anbiya, illa sura daya ita ce suratul An'am. Suratul An'am Ubangiji Ta'ala ya ambaci sunan annabawa 18 a cikin ta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim. Sai yace wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Dauda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Isma'ila wa Yas'a wa Yunus wa Luda wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Sai da Allah ya ambata annabawa 18 a cikin wato suratul An'am. Amma ita wannan suratul Anbiya Ubangiji Ta'ala ya ambaci sunan Annabi 16. To dan haka kasancewar in banda suratul An'am to babu wata sura wadda aka ambaci sunayen annabawa sama da adadin da yake cikin suratul Anbiya. Dan haka ita kuma suratul An'am me yasa? Saboda babu wata sura da Allah ya yi bayani game da hukunce-hukuncen al-An'am sune dabobi sama da wannan sura, dan haka sunan da yafi dacewa da ita suratul An'am. Suratul An'am shine yafi dacewa da ita. Ita kuma wannan sura domin babu wata sura wadda ta kunshi adadin annabawa kamar yanda ita ta kunsa, dan haka ya dace a ambace ta da cewa suratul Anbiya. Ita wannan sura, sura ce makkiya, ma'ana sura ce wadda take wadda ake dangana ta zuwa Makka. Wanda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba, malamai suna da maganganu guda uku game da tantance sura makkiya game da sura madaniya. Wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka a birnin Makka to za mu kiraye ta cewa sura makkiya, duk wadda ta sauka a birnin Madina za mu kiraye ta cewa sura ce madaniya. Malamai suka ce akwai tawaya a cikin wannan tarifi na ku. To surar da ta sauka ba a Makka ba, ko wadda ta sauka ba a Madina ba, ita ko ina za ku sata? Kamar misali wadda ta sauka a wajen Makka, kamar wadda ta sauka ko a Tabuka, ko wadda ta sauka misali lokacin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ko ina za ku sata? Ayoyin da suka sauka a Baitul Maqdis, ina za ku sa su? Za ku ce makkiya ce ko kuma madaniya ce? Wasu malamai sai suka ce duk surar da ke akwai ya ayyuhan nasu a cikinta to za mu kiraye ta cewa sura ce makkiya, duk surar da muka samu ya ayyuhan ladina amanu to za mu kiraye ta cewa sura ce madaniya. Malamai suka ce to yaya za ku yi da suratul Nisa, wanda suratul Nisa sura ce makkiya kuma ga ya farko wannan sura ce madaniya, wanda kuma farkon ta mai Allah ya faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, sura ce a Madina ta sauka kuma ga ya ayyuhan nasu a farkon ta. Kuma yaya za ku yi da suratul Hajji, wanda suratul Hajji sura ce makkiya amma a cikin ta kusan karshen ta ga aya ya ayyuhan ladzina amanu rukku wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Magana ta uku malamai suka ce duk surar da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura zuwa Madina, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ta sauka ko ma a ina ne, to zamu kiraye ta cewa sura ce makkiya, in dai kafin hijira ta sauka, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko ma a ina ne, to wannan sura ita ce makkiya. Duk surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina, sawa'an a Madina ta sauka ko a Makka ko ma a ina ne, kenan ita ce sura madaniya. Dan haka akan wannan ta'rifi na uku shine malamai suka tabbata, kenan in aka ce sura makkiya, surar da ta sauka kafin hijira, in aka ce sura madaniya, surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka a takaice wannan sura sura ce makkiya, kamar yanda malamai sun yi ittifaki akan haka, babu safani. Duk da cewa wasu suna toge fadar Allah subhanahu wa ta'ala a walam yarau anna na'ti al-arda nanqusuha min aqrafiha akahum al-ghalibun, wasu malamai suka ce banda wannan aya, wannan aya suka ce madaniya ce, domin anan me suka dauki wato naqsul ard, wato shine kasancewar wato garuruwa da Allah yake buda ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama su koma daula ta musulunci, shi kuma wannan ya kasance ne bayan an koma Madina. To duk da cewa babu wani dalili wanda ke nuna cewa ita wannan aya wato ba a Makka ba ta sauka. Adadin ayoyin wannan sura, malaman Madina da na Makka da na Sham da na Basra waɗanda suke kula da abin da ya shafi ɓangaren Al-Qur'ani sun lissafa adadin ayoyin ta aya 111, tare da cewa malaman Kufa su kuma sun dada da yake nan aya 112 a wajen malaman Kufa, amma malaman Makka da Madina da na Sham da na Basra wato sun yi ittifaki akan kenan adadin ayoyin wannan sura shine 111. Abubuwan da wannan sura ta kunsa na bayani, abu na farko ita wannan sura wato tana galgadin waɗanda suka kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa su kiyayi kansu, akwai wani yini nan gaba shine yinin alkiyama, wanda Allah zai tada kowa ya sa kauta masa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Kuma Allah ya ci gaba da tabbatar da ita wannan alkiyama tabbas ce, ban makawa, kuma abu ce wanda take a kusa take ba a nesa ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, su waɗanda suka kafirce mana suna kudirin cewa alkiyama a nesa take, Ubangiji ta'ala ya ce wa narahu qariba, mu kuma mun tabbatar da cewa alkiyaman nan makusanciya ce. Don haka anan Ubangiji ta'ala yake galgadi, yake jan hankali game da alkiyama, kuma yake tabbatar da cewa abu ce mai zawwa ban makawa. Sannan Allah ya ci gaba da kafa hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa alkiyama tabbas ce, babu wani kokonto game da zawwarta. Na daga cikin dalilan da suke tabbatar da zawwar alkiyama shine halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai, wanda da babu su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da su. Kamar yadda ya ce awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kana tarat kanfafa takanahuma waja'alna min alma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Kamar yadda zamu iske, wannan aya dalili ne Allah yake badawa akan tabbacin tashin alkiyama, wanda kuma kamar yadda zamu iske can cikin suratul ahqaf, awalam yara annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da wato kashidi da barazana game da waɗanda suke ƙaryata Al-Qur'ani, suke ƙaryata manzon da yazo da shi, cewa in har ba su gaskata shi ba to akwai azaba na tafi, ita ce azaba ta ranar kiyama. Sannan Ubangiji ta'ala ya tunatar da bayinsa game da cewa wannan manzo da na turo muku bai zamanto ba face tamkar manzannin da suka gabace shi ne, abinda yazo muku da shi bai zaman tuba face tamkar abinda manzannin da suka gabace shi ne suka zo da shi shine kadaita Allah a cikin ibada kina yanda Allah ya turo manzanni wadanda suka gabace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ne sakon da wadancan manzanni suka zo da shi shi ma sakon da yazo da shi kwatankwacin nasu ne shine kadaita Allah a cikin ibada sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani game da nuna mana matsayin alqur'ani cewa alqur'ani ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala musamman ga su waɗanda ake musu magana an gane ku su ne kenan jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su alqur'ani kenan babbar ni'ima ce akan su kuma ni'ima ce akan sauran jama'a har zuwa kiyama waɗanda suka gaskata shi kamar yadda zamu iske Ubangiji ta'ala na faɗa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum sannan surar ta ci gaba da bayani game da tsawatar da waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa kada su rudu game da jinkirin azaba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu kamar yadda waɗanda suka gabace su suka rudu game da jinkirin azaba da Allah ya musu kai tsaye ba tare da shiri ba azabar Allah ta mamaye su kenan kada su rudu akan jinkirin da Allah ya musu azabar Allah tana nan tahi in har ba su yi imani ba sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da cewa halittar sama da ƙasa suna ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cewa shine mahaliccin kowa da komai kuma shi ya cancanta a bauta masa sannan kuma surar ta ci gaba da nunin cewa bayan wannan rayuwa takaitacciya rayuwa ta duniya to akwai rayuwa ta musamman wanda ita ce rayuwa ta hakika ita ce rayuwa wato ta kiyama rayuwa kenan ta gobe wanda ita wannan rayuwa a cikin ta ne za a sakauta ma kowace rai abinda ta aikata a rayuwarta kuma wannan rayuwa ita ce a cikin ta ne Allah zai tabbatar ma da bayinsa wato a tantance tsakanin dan dama da dan kabewa masu gaskiya da waɗanda suke makaryata sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da cewa wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da duk wasu abokan tarayya ya tsarkaka game da ƴaƴa da wasu suke jingina masa sune mushrikai kamar yadda suke cewa mala'iku ƴaƴa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zamu iske ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wanke kansa kamar yadda suke cewa waqalu takaza arrahmanu walada su waqalu takaza allahu walada subhanahu bal ibadu mukram sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin cewa manzannin Allah gaba ɗayansu sun zo ne da abu ɗaya ɗaya shine addinin Allah addinin musulunci manzannin Allah da annabawansa gaba ɗaya sun yi ittifaki akan asali na shari'a shine kadaita Allah a cikin ibada musulunci kenan dan haka Allah yake faɗa wa ma arsalna min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'bud wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'bud manzannin Allah gaba ɗayan su sun yi ittifaki akan addini daya daya shine kadaita Allah a cikin ibada sannan kuma sura a ƙarshe ta ci gaba da bayanin cewa kyakkyawan ƙarshe a nan duniya da lahira na mu'minai ne waɗanda suka gaskata manzannin Allah suka karbi sakon da suka zo da shi kuma taɓewa da halaka shine ƙarshen duk waɗanda suka ƙaryatar da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Ubangiji ta'ala ke faɗa bayan bismillahir rahmanir rahim iqtaraba lin-nasi hisabuhum Ubangiji ta'ala ke cewa wato mutane hisabin su ya kusanta iqtaraba lin-nasi allahu huna bi ma'ana min ay iqtaraba minan-nasi hisabuhum Ubangiji ta'ala ya ce mutane wato hisabin su ya kusanta ni Allah yake nihi da hisabin su anan in ma ya zaman tuyinin alkiyama shine Allah ya ambace shi da wannan suna domin na daga cikin sunayen alkiyama shine yawmul hisab kamar yanda annabi Ibrahim alayhi salam ke addu'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab to imma mu dauki hisabuhum anan shine kenan yinin alkiyama ma'ana alkiyama ta kusanta ga mutane me yasa aka yi amfanin da cewa ta kusa saboda duk abin da Allah yayi alkawarin zai zo to abu ne wanda yake tabbas ban makawa kuma idan muka dauki rayuwa ta duniya abinda ke gaba in an dangana shi ga abin da ya wuce abu ne wanda yake bai taka karaya kariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa bu'istu ana wasa'atu ka hatai manzon Allah yace an aiko ni yace ni da alkiyama ka hatai ni manzon Allah yace kamar haka muke manzon Allah sai yayi nuni da yatsar shi manuniya da yatsa wadda take ta tsakiya bambancin kawai dan kadan ne abin da ya rage kaga manuniya tsawon ta kai tsawon yatsa wanda take ta tsakiya wanda ake kiranta kenan wannan an gane ku kenan babbar yatsa ita ce ake kiranta al-ibham sannan mai bi mata ita ce ake kiranta as-sababa ko kuma as-sabaha sannan ita kuma wannan al-wusta sannan wanda take bin ta ita ce al-khinsa ya tsagarama ta karshe ita ce ake kiranta albinsa to sai ya hada wannan yatsa ta tsakiya da wannan yatsa manuniya manzon Allah yayi isharar haka wa gamma kenan baina sababa wal usda wa ashara bis sababa wal usda kenan iya abu ne wanda yake dan kadan ya rage wato turo shi da tashin alkiyama dan haka na daga cikin alamomi na tashin alkiyama alamomi wadanda suke kankana shine alama ta farko aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto hisabuhum iqtaraba lin-nasi hisabuhum cewa jama'a wato hisabin su ya kusanta kenan hisabi anan ko ya zamanto ita ce azaba wanda Allah ya musu alkawari kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa game da mutanen annabi Nuhu in hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun an gane ko in hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun kenan kaga anan in ma ya kasance hisabi kenan abinda ake nihi wato shine azaba ta ubangiji subhanahu ma'ana kama mutun da laifi kenan shine azabtar da shi ko kuma ya zamanto anan iqtaraba lin-nasi hisabuhum cewa jama'a hisabin su ya kusanta ma'ana halakar su me yasa saboda duk waɗanda ba su gaskata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala to karshensu shine tabewa da halaka kamar yanda waɗanda suke manya daga cikinsu masu hana ruwa gudu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su abadan kaga ita ko wannan sura ce wadda take makkiya to shine Ubangiji ta'ala ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wato jama'a hisabin su ya kusanta shine alkiyama Ubangiji ta'ala ya ce wa hum fi ghaflatin muridun alhadi suka suna cikin rabkana suna masu bujire ma alqur'ani idan aka ce al-i'rab wato shine mutum ya gafala game da wani abu kwata-kwata ya watsar da shi ya manta da shi ya fitar daga cikin sha'aninsa to haka suka ba al-qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine ubangiji ta'ala yace wa hum fi ghaflatin wato suna cikin rabkana mu'ridu da suna masu bishiri ma al-qur'ani kwata-kwata ba sa waiwaya shi sai ya ce ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdasi ubangiji ta'ala ya ce bai zo musu ba min zikirin wani gargadi min rabbihim daga wajen ubangijinsu muhdasi wani sabon gargadi illasta ma'uhu face sai sun saurari wannan gargadi wa hum yal'abu wato suna wargi suna izgide suna ba'a duk wani wahayi da Allah zai turo ma manzansa wanda akwai jan hankali da gargadi a cikinsa musamman gare su to in wannan gargadi ya zo wanda sabon gargadi ne ubangiji ta'ala ya ce illasta ma'u sanidi sai sun saurari wannan gargadi wa hum ya'abun sai ka ji suna wurgi suna ba'a suna izgide game da wannan wahayi da ya sauka junansu ya ringa ba junansu labari kun ji sabon wani abu da ya sauka wani abun mamaki wai ya ce kaza ya ce kaza wannan wani nau'i ne na izgidi da suke game da Al-Qur'ani maimakon in wani wa'azi ya zo su kar su wa'aztu in da wasu wa'aztu ba to duk wani sabon wa'azi in yazo daga wajen Ubangiji maimakon su yi imani sai su ci gaba da wargi in sun saurari wannan aya da ta sauka shine Allah ya ce ma ya atihim min zikirin min rabbihim wato bai zo musu ba wani gargadi daga wajen Ubangijinsu muhdasi muhdathin in ma ka ce sabu an gane ko wanda kenan da babu shi daga baya ya sauka ko kuma muhdathin wanda yake bai farar da wani al'amari wanda Allah zai ce ayi kaza ko a daina kaza illasta ma'uhu ubangiji ta'ala yace face sai sun saurari wannan gargadi wa hum yal'abuna suna masu wargi ubangiji ta'ala yace lahiyatan qulubuhum wato zukatansu wato ta shagala game da alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa asarru najwa alladhina zalamu wadanda suka zadunci kawunan su shine suka hada bautar Allah da wani wa asarru najwa wato sun buri sun koyi shawaran su da ganawar su abinda suka kulla a cikin shawaran suka ce hal hadha illa basharun mislukum wannan da yake da awar cewa manzo ne suka ce bai zaman to ba illa basharu mislukum face kawai dan adam ne tamkar ku yanda kuke ci kuke sha yana ci yana sha yanda kuke rashin lafiya yana rashin lafiya yanda kuke zuwa kasuwa ku yi saye da sayarwa shi ma haka yake tafiya kuma yaya zai zo ya ce muku shi manzo ne shine Allah ya ce wa asarru najwa alladhina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu wato sun koyi annajwa shine shawarar su da ganawa idan aka ce annajwa tattaunawa da ake a huri don kar wasu su ji me aka kulla to da yake Allah subhanahu wa ta'ala masanin duk abin da yake koye da bayyana ne shawarar ta su ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana iya abin da suka ce hal hadha illa basharun mislukum wannan wanda yake cewa wai manzo ne Allah ya aiko shi zuwa gare ku suka ce hal hadha bai zaman to ba hal anan bi ma'ana ma annafiya ai ma hadha illa basharun mislukum wannan bai zaman to ba face kawai mutum ne wanda yake tamkar ku afata atuna sihira yanzu kwa je ma dabu ku yarda da shi ku amince masa wa antum tusirun alhali kun yi sani kuna gani kun tabbata da dabo ne kuma yanzu ku je ku yarda ku amince me suke nihi da dabo wato shine alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma anan me ya hana su gaskata shi a matsayin cewa manzo ne dan rashin hankali da rashin fahimtar inda aka sa gaba domin dama Allah ya yi rihi akan zukatansu shine wai kawai kasancewar dan adam ne yaya za su bi dan adam yaya za su gaskata shi dan haka aya ta gabata tun a cikin suratul isra ubangiji ta'ala yake faɗa wa mamana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula Ubangiji ta'ala ya ce ba komai ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu shine manzon da na aiko illa an qalu aba'a Allahu basharar rasula wace sai sun fada su ce yanzu Allah ya turo dan adam a matsayin manzo me ya hana ya turo mala'ika inda yana so mu gaskata shi to ya turo mala'ika ma yaya zai turo mana dan adam tabbukar mu dan haka a cikin suratul tagabun ubangiji ta'ala ke fada fa qalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ganiyyun hamid suka fada suke cewa abasharun yahdunana yanzu dan adam tabbukar mu zai shiryar da mu ya nuna mana wata hanya ta kurai fakafaru sai suka kafirce masa wa tawallaw suka juye baya wastaghna Allah ubangiji ta'ala ya wadatu game da imanin su in ma basu yi imani da shi ba to akwai bayi wadanda suke masu gaskata shi haka mutanen annabi salih suka ce masa abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan la fi dhalalin wa su'ur yanzu kawai dan adam daya daga cikin mu kawai zamu bi shi mu yadda mu amince mu gaskata shi a matsayin manzo suka ce inna idan suka ce lalle mu in har muka gaskata salih a matsayin manzo suka ce muna cikin bata wasu urda tabin hankali yaya zamu gaskata shi dan adam ne tankar mu mube shi to dan haka kawai su anan saboda kasancewar shi dan adam ne yana ci kamar yanda suke ci yana sha kamar yanda suke sha kamar yanda zamu iske aya a cikin suratul mu'minun suna fada ma haza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu wannan bai zaman tuba kawai dan adam ne tamkar ku yana ci kamar yanda kuke ci kuma yana sha kamar yanda kuke sha dan haka sai suka ce wala in aba'atum basharan mithlakum innakum idhan lakhasirun a wata aya a cikin wannan sura suka ce in har kuka sake kuka bi dan adam tamkar ku kuka yarda da cewa manzo ne lalle ku wato kula daga cikin waɗanda suke tababbi waɗanda ba su da rabo to shine anan suka boye wata shawara tsakankanin su suka ce hal haza illa basharun mithlukum suka ce wannan bai zaman towa face kawai dan adam ne tamkar ku dan haka kada ku yarda ku amince a matsayin cewa manzo ne afata atuna sihra yanzu kwa jima dabu ku yarda da shi ku amince masa wa antum tubsirun alhali kuna gani kun yi sani kun tabbata da cewa dabo ne me suke nihi da dabo shine alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan haka aya ta gabata wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin shine sai Allah ya ce qala rabbi ya'lamul qawla ubangiji ta'ala ya mana hikayar abinda manzon sa ya faɗa kana sai manzon Allah ya ce da su rabbi ubangiji na wanda ya turo ni rabbi ubangiji na wanda ya saukar da wannan alqur'ani da nazo da shi ya alamul qawla shine ubangijin da ke sanin duk wata faɗa fis sama'i wal ard a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk wata fada da ake fada Allah yana sana da ita domin wani abu mai koyuwa baya koyuwa gare shi sai ya ce wa huwa as-sami'ul 'alim kuma shine ubangiji wanda yake mai ji game da duk abin da bayin sa suke fada al-'alim kuma shine mai matukar sani game da abin da zukatan su wato ta kudirce da niyya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana maida musu martani akan kenan cewa dan adam ne tamkar su yaya zai fito ya ce shi manzo ne kuma suna fadar cewa alqur'anin da yazo da shi dabo ne to anan sai Allah ya ce qala rabbi kamar yanda yake cikin wata qira'a qur rabbi ya'lamul qawla ubangiji ta'ala ya lakanta masa martanin da zai maida musu ce da su rabbi ubangiji na wanda ya saukar da wannan alqur'ani ya alamul qawla na sanin duk wata fada fis sama'i wal ard a cikin sama da ƙasa wa huwa as-sami'u shine mai matukar ji game da abin da bayin sa suke fada al-alim kuma shine masani game da abin da zukatan su ta buye kamar yanda can zamu iske cikin suratul furqan yake cewa قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض ce da su ubangijin da ke sanin duk wani abu wanda yake buyayye a cikin sammai da ƙasa shine ya saukar da wannan alqur'ani shine sai ya ce bal qalu abgas ubangiji ta'ala ya ce bari dai sun fada sun ce wannan abin da Muhammad ke karanta muku shi abgas wa halali suka ce kawai gaurayen mafarki ne ma'ana hayaniya ce ta mafarki abgasu ahlam mafalkin da bashi da kai kamar bashi da kai balantana kafa mafalkin da baya fasaruwa shine ake kira da abgasu ahlam wai alqur'anin ne suke cewa abgasu ahlam ma'ana gaurayen mafalki ne baliftarahu suka ce bari dai kai wannan alqur'ani suka ce Muhammad shine ya kage shi da kansa ya fito yace Allah ya aiko shi bal huwa sha'ir bari suka ce kai bari ma dai kawai mawaki ne alqur'anin da yazo da shi waka ne fadi ya atina bi ayati in har yana so mu gaskata shi a matsayin manzo to yazo mana da wata mu'jiza kama ursilal awwalun kamar yanda aka aiko manzanni waɗanda suke na farko to waɗannan maganganu uku a farko sun ce gaurayen mafarki ne magana ta biyu suka ce shine ya kage wannan alqur'ani magana ta uku suka ce mawaki ne dan haka shi alqur'anin da yazo da shi waka ne wasu malamai suka ce dukkan waɗannan maganganu ne na jama'a daya daya waɗanda suka dace ma juna saboda shi makaryaci baya tabbata akan fada daya in yau yace kaza to zuwa gobe zuwa jibi zaka ji kuma ya dawo ya canza wata magana zuwa wani lokaci hallo zai canza an gane ko kenan a farko sun ce abgasu ahlam gaurayen mafarki ne zuwa wani lokaci sai suka canza wannan fada suka ce a kawai shine ya shiga daki ya kage wannan alqur'ani ya fito yace Allah ne ya turo shi da shi wani lokaci kuma suka canza wannan fada suka ce kai kawai mawaki ne wannan alqur'ani da yazo da shi waka ne to wasu malamai suka ce a jama'u ne daban-daban waɗannan jama'a su iya abinda suka tafi a kan cewa alqur'anin nan kawai gaurayen mafarki ne wasu suka ce waka ne wasu suka ce a'a wato kagar shi ne kamar yadda wasu suka ce ma kai dabo da wasu suka ce bokanci ne to gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya karyatar da su ya maida martani a madadin manzansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun sai ce innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ubangiji ta'ala yace wannan alqur'ani ba fada bace ba ta mawaki kuma manzon da muka turo ba mawaki bane domin ba mu koyar da shi waka ba kamar yadda Allah yace wama allamnahu shi'ra wama yambagila bamu karantar da shi waka kuma bai ma dace ba a ce wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi waka sannan sai yace wala bi kauli kahin yace kuma alqur'ani ba fada bace ba ta boka balantana shi alqur'ani balantana shi manzon Allah ku ce masa boka to alqur'ani ba fada bace ba ta boka ubangiji ta'ala yace tanzilu min rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin halittu shine ya saukar da wannan alqur'ani to shine da suka yi waɗannan maganganu ubangiji ta suka ce faliyati na bi ayatin yazo mana da wata aya me suke nihi da aya wata mu'jiza da suke kaga cewa in har ya isa manzo ne yazo mana da kaza kama ursilal awwalun suka ce kamar yanda aka turo manzanni na farko shi ma in ya isa ya zo mana da wata aya in ya zo mana da ita za mu gaskata shi a matsayin manzo to ubangiji ta'ala ya faɗa tun a baya wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalu wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ubangiji ta'ala yace ba komai ya hana mu mu aiko wasu ayoyi kamar yanda waɗanda suka kangare mana suke nema illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan kawai al-ummu na farko sun karyatar da ayoyin da muka zo musu da su waɗanda suka gabaci wannan al'umma sun kalubalanci manzannin da Allah ya aiko musu cewa in har suna so su gaskata su to su zo musu da wasu ayoyi, in har sun zo musu da waɗannan ayoyi za su yi imani. Manzannin Allah suka roki Ubangijinsu, Ubangiji Ta'ala ya zo musu da waɗannan ayoyi kuma kai tsaye suka karyata ayoyin. Shine Allah ya ce to ba komai ya hana mutanenka mu zo musu da ayoyin da suka kaga illa an kazzaba bi har awwal, sai dan na farko waɗanda suka gabace su sun karyata ayoyin da muka zo musu da su. Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa ataina samudan naka, wato samudawa mutanen Annabi Salih mu ne muka ba su taguwa, ma'ana muka zo da wannan taguwa kamar yadda suka nema, wanda matsayin aya ce ga Annabi Salih bai nuna gaskiyar manzancinsa. Ubangiji Ta'ala ya ce mubsiratan, gata mu'jiza ce a bayyane suna gani da idansu. Fa zalamu biha, Ubangiji Ta'ala ya ce suka zalunci kawunansu a sababinta, ma'ana suka karyatar da ita. To dan haka nan sun nemi cewa wai ya zo musu da wata aya kamar yadda aka turo manzanni na farko, in ya zo musu da wannan mu'jiza za su gaskata shi. Har ma rantsuwa suke da Allah a wata aya can daban kamar yadda Allah ya faɗa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha qul innamal ayatu indallah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Rantsuwa suke da Allah, matukar rantsuwa cewa in har wata aya ta zo musu, ma'ana manzon Allah in har ya zo musu da wata mu'jiza la yu'minun biha, ma'ana za su gaskata da wannan aya da ya zo. Ubangiji Ta'ala ya ce kul ce da su innamal ayatu indallah, ayoyi a wajen Allah suke, shi yake zauwa da ita ya karfafi manzanninsa, ba ku abinda kuka nema ba. Sai Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'min, wa yasanad da ku cewa in ta zo ba za su yi imani ba. To dan haka kasancewar wannan duka rashin sanin inda aka sa gaba shine ayoyin da manzannin Allah suke zauwa da su sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna gaskiyar manzancinsa. Ba sai kun kagi wata aya ku ce sai an zo maka da kaza, in an zo maka da kaza sannan za ka yi imani. To ko da an zo maka da wannan abu ba za ka yi imani ba, saboda sunna ce ta Allah duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi ya tabbata gaskiya ce yake gaskata ta. To abinda zai biyo baya Allah zai rufe zuciyar komai za a zo mishi da shi na ayoyi ba zai yi imani ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab alali, lalle waɗanda kalima wato ta Ubangiji ta gaskata a kansu cewa ɗan wuta ne, Ubangiji Ta'ala yake cewa la yu'minun, ba za su yi imani ba koda kowace aya da aka ba manzannin Allah za ta zo musu. To ba za su yi imani ba sai sun ga azaba ido da ido. Shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, ma amanat qablahum min qaryatin, Ubangiji Ta'ala ya ce babu wata alƙarya fa gabaninsu wato wadda ta gaskata da ayoyin da manzanni suka zo musu da ita kamar yadda su suka nema. Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin, ya ce babu wata alƙarya da ta yi imani gabaninsu game da ayoyin da muka aiko manzanninmu da ita. Ahlaknaha, kowace alƙarya ko wadda ta ƙaryata manzanni game da ayoyin da suka zo da ita, Ubangiji Ta'ala ya ce ahlaknaha, halakar da ita muka yi. Afahum yu'minu, Ubangiji Ta'ala ya ce shin su yanzu za su yi imani idan mun zo musu da ayar? Kaga a nan sun nemi cewa in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo to ya zo musu da wata aya. To Allah sai yake faɗa musu cewa su san da cewa ma amanat qablahum min qaryatin, babu wata alƙarya gabaninsu da ta yi imani da ayar da Allah yake turo manzanni da ita. Babu wata kenan alƙarya da ta yi imani, duk ayoyin da Allah ya turo manzanni to babu wata alƙarya wadda ta yi imani da wannan aya. Ubangiji Ta'ala sai ya ce ahlaknaha, duk alƙaryar da ta ƙaryata da waɗannan ayoyi gaba ɗayansu Allah ya ce halakar da su muka yi. Afahum yu'minun, shin yanzu su za su yi imani za su gaskata idan ayar ta zo? Sai ya ce wa ma arsalna qablaka, Ubangiji Ta'ala ya ce gabaninka wato bam turo da wani manzo illa rijalan wato face mazaje ne nuhi ilayhim wanda muke turo sakon wahayi gare su fasalu ahlal zikri ubangiji ta'ala yace su tambayi ma'abuta sani in kuntum la ta'lamuna fasalu ahlal zikri ubangiji ta'ala yace ku tambayi masana in kuntum la ta'lamuna in har ba ku sani ba cewa Allah ya taba turo manzo a matsayin mala'ika ya taba turo mala'ika a matsayin manzo kafin cikamakin waɗannan kafin cikamakin manzanni kenan anan martani ne Allah yake maida musu akan fadar su wanda ta gabata anan da suke cewa hal hadha illa basharun mislukum ai bai zaman tuba face dan adam ne tunkaro to shine Allah anan sai yake cewa wama arsalna qablaka illa rijalan yace gabanin ka bamu taba turo da wani manzo illa rijalan face mazaje nuhi ilaihim wadannan manzanni da muka turo ubangiji ta'ala yace nuhi ilaihim wato muna yi musu wahayi fasalu ahlal zikri ubangiji ta'ala yace ku tambayi masana wa ake nihi da masana sune wadanda aka ba su littafi gabanin wannan al'umma kenan sune ahlul kitabi me yasa saboda kasancewar su mushrikai anan Allah ya umarce su cewa su tambayi yahudawa da ƴan mushrik su fada musu a cikin littafin da yake hannunsu a Taurat da Injila shin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taba turo mala'ika a matsayin manzo su tambaya a fada musu in kuntum la ta'lamuna in har ba ku san da haka ba me yasa anan da a ce su tambayi wato waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tambayi ahlul kitabi yahudawa da ƴan mushrik safi gaskatawa sama da su mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wasu malamai sun tafi akan ma'anar azzikir anan ana nihi alqur'ani kenan fasalu ahlal zikri ku tambayi ma'abuta alqur'ani waɗanda suke karanta shi su san abin da yake cikin sa ku tambaye su shin Allah ya taba turo mala'ika a matsayin manzo in kuntum la ta'lamuna in har kun kasance ku ba ku san da haka ba ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama kuma duk manzannin da muka aiko gaba daya ubangiji ta'ala ya ce ba mu halitta musu wani gangan jiki la ya'kuluna ta'ama wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidina kuma duk manzannin da muka aiko ubangiji ta'ala ya ce ba su zaman tuba masu dawama kowanne ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa nan ma martani ne Allah yake maida musu domin suna cewa yaya dan adam zai zo ya ce mana shi manzo ne alhali yana cin abinci kamar yanda muke ci yana zuwa kasuwa kamar yanda muke tafiya kamar yanda zamu iskiya cikin suratul furqan ma li hadhar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswa suke fada wai me yasa wannan manzo yake cin abinci irin yanda muke ci kuma yana tafiya kasuwa irin yanda muke tafiya kasuwa kamar yanda kuma a cikin suratul mu'minun suke cewa ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu wannan bai zaman tuba face dan adam ne tamkar yana cin abinci kamar yanda kuke ci yana shan abin sha kamar yanda kuke sha yaya za ku yadda da ku gaskata shi a matsayin manzo shine ana Allah ya maida musu martani wa ma ja'alnahum jasada duk manzannin da muka aiko ubangiji ta'ala yace ba mu sanya musu ba jasadan wani gangan jiki la ya'kuluna ta'ama wanda ba sa cin abinci mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su ba sa ci ba sa sha domin Allah ya halicce su daga wani sinadari wanda ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci dan adam mala'ikun Allah Allah ya halicce su ne da haske an gane ku ba sa ci ba sa sha to amma mu ƴaƴan adam Allah ya halicce mu ya ɗabi'antar da mu akan ɗabi'a ta ci da sha babu wanda zai rayu a duran ƙasa matukar baya ci baya sha duk wanda ya daina ci da sha to ba zai kai labari ba saboda tabi'a ce wanda Allah ya tabi'antar da ƴaƴan adam to manzannin da Allah ya turo gaba ɗayan su ƴaƴan adam ne tabi'a ta dan adam shine ya ci abinci ya sha abin sha shine Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasada bamu sanya musu wani gangan jiki la ya akuluna ta'ama wanda ba sa cin abinci wama kanu khalidina kuma basu zaman tugo masu dawama kowa zai gama sakon sa sanan ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala sanan sai yace kuma sadaqana humul wa'ada sannan mu ne muka gaskata ma manzannin mu alƙawalin da muka musu cewa in har ba a gaskata su ba to waɗanda suka yi kiyayya da su suka yi gaba da su za mu halakar da su kuma in halakar ta zo Ubangiji ta'ala ya ce fa anjaynahum lokacin da halakar ta zo fa anjaynahum mu ne muka tsiratar da manzannin mu wa man nasha'u da duk wanda muka so tsiratar da shi kenan su ne waɗanda suka gaskata manzanni wa ahlakana al-musrifina ubangiji ta'ala yace mabannata kuma mu ne muke halakar da su kaga alƙawari ne na Allah wanda yake kan gaskiya shi yake da karshe kyakkyawa duk wanda yake kan ƙarya to karshen shi karshe ne wanda yake mummuna shine tabewa da halaka alƙawari ne na Allah in dai ka tabbata akan gaskiya to Allah zai gaskata maka alƙawari shi zai baka nasara da ƙarfin gwiwa akan duk wanda yake gaba da kai yake kiyayya da kai shine anan manzannin Allah ubangiji ta'ala yace kuma sadaqana humul wa'ada sannan mu ne muka gaskata musu alƙawari kenan shine na halakar da makiyan su fa anjaynahu da azabar ta sauka muka tsiratar da su wa man nasha'u da duk wanda muka so tsiratar da shi sune waɗanda suka yi imani da su ubangiji ta'ala yace wa ahlakana al-musrifina sannan duk wasu mabannata mu ne muka halakar da su kenan me ake ni da al-musrifin sune waɗanda suka karyata manzanni waɗanda suke hada bautar Allah da wani ubangiji ta'ala sai yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum kar ku manta ba mu ne muka saukar muku da wani littafi na musamman fihi dhikrukum wanda a cikin shi wato akwai ambaton daraja wannan mutanen makka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake gora musu wata babbar ni'ima da yake musu wanda amma kuma basu gane ba wanda alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi babbar ni'ima ce akan wato halittu wanda kuma musamman ga su wato mutanen makka wanda shine Allah ya ce fihi dhikrukum a cikin shi akwai ambaton matsayinku da darajarku kamar yadda can Allah yake faɗa wa innahu la dhikrul laka wa liqaumik wa sawfa tusalu lalle wannan alqur'ani da dhikrul laka matsayi ne na daraja gare ka wani kaumi ka kuma matsayin daraja ne ga mutanen ka yanzu misali na daga cikin abin da ke nuna alqur'anin nan matsayin daraja ne gare su inda sun gani alqur'anin nan da yaren larabci ya sauka su ku larabawa ne wanda zance ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda babu abin da ya kai shi daraja da matsayi to gashi da yaren da suke ya sauka kaga wannan matsayi ne na daraja da daukaka gare su shine ubangiji ta'ala yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum tabbas ubangiji ta'ala yace laqad anzalna ilaykum kitaban mu ne muka turo muku da littafi fihi dhikrukum wanda a cikin sa wato akwai ambaton darajarku afala ta'qilun ubangiji ta'ala yace yanzu ba ku hankalta ku gaskata manzura ku yi masa da'a sai yace wa kam qasamna min qaryati ubangiji ta'ala yace alqarya nawa wato muka halakar da ita kanat zalimatan wadda ta zamanto azzalima ce alqarya nawa muka halaka gabanu wa kam qasamna min qaryati nawa daga cikin alqaryu ubangiji ta'ala yace qasamna muka halakar da ita kanat zalimatan duk alƙaryar da muka halakar da ita ubangiji ta'ala yace kanat zalimatan ta kasance azzalima ce ma'ana ta kafirce mana shine yace wa ansha'ana ubangiji ta'ala yace sai muka farar da qauman akharina wasu jama'a na daban ba'da ha bayan halakar da alƙarya ma'ana duk wata alƙarya kenan wanda ta kafirce mana ubangiji ta'ala yace mu ne muka halakar da ita bayan mun halakar da ita kenan sai muka farar da wata jama'a wanda take ta daban kaga mutanen annabi Nuhu alaihi salam da suka kafirce masa Allah ya halakar da su bayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya farar da wasu jama'a na daban su ne adawa mutanen annabi Nuhu su ma da suka karyata annabi Hud Allah ya halakar da su bayan su Ubangiji Ta'ala ya farar da wasu jama'a na daban su ne Samudawa mutanen Salih su ma da suka karyatar da shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halakar da su shine anan Ubangiji Ta'ala yake musu kashidi da barazana ake musu jan kunne wa kam qasamna min qaryati Ubangiji Ta'ala yace alqarya nawa gabanin qasamna muka halakar da ita kanat zalimatan duk al'ummar da muka halakar da ita ta kasance wato azzalima ce ta zalunci kanta ta kafirce ma Ubangijinta sai yace wa ansha'na kuma muka farar da qauman akharin wasu jama'a na daban ba'da ha wato bayan halakar da ita falamma ahassu ba'sana wato su waɗanda muka yi nihin halakar da su lokacin da suka ga ba'sana azabar mu ido da ido lafazin ahassu an ciro shi ne daga al-ihsas al-ihsas shine abinda zaka iya tabawa da hannunka ko ka ganshi da idanka ko ka shake shi da hancinka ko kuma kasancewar ka dandane shi da harshenka shine yace falamma ahassu ba'sana lokacin da suka ga azabar mu ido da ido izahum minha yarkudun ubangiji ta'ala yace sai ga maka su suna gaggawa suna fita da gudu daga cikin alkariya kowa yana neman wurin gudu ubangiji ta'ala sai yace la tarkudu sai a ce da su la tarkudu ana fada musu ne dan maida musu martani akan izgidin da suke da gaskiya sai a ce musu la tarkudu kada ku fita da gudu kar ku yi gaggawa warji'u ila ma utriftum fi ku dawo zuwa abinda wato aka jaddada muku na ni'ima jin dadin da kuke yi ku dawo cikin shi wa masakinikum ku dawo cikin gidajen ku kar ku fita da gudu la'allakum tus'alun me yiwa a zo a roke ku wani abu ku taimaka kamar yadda ake roƙon ku a da qalu sai ka ji sun faɗa ya wailana kai can halakar mu inna kunna zalimin lalle mun kasance masu zaluntar kawunan mu ne game da karyata murzanni nan Allah yana ba mu labarin waɗanda suka kafirce ma murzanni in azabar Allah ta sauka to ga yanda yanayin su da halin su yake kasancewa alƙaryar da suke ciki birnin da suke ciki zaka ga sun fita da gudu kowa ya fita da gudu ta kanshi yake za a bar gari to sai a ringa faɗa musu ta hanyar mala'iku a ce musu la tarkudu kar ku fita da gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku dawo zuwa abinda kuke ciki na ni'ima wanda Allah ya jaddada muku wa masakinikum ku dawo cikin gidajen ku ku zauna la'allakum tus'alun me yiwa a zo a roke ku wani abu kamar yadda ake roƙon ku a da qalu sai su ce ya wailana kai can halakar mu inna kunna zalimin lalle mun kasance masu zaluntar kawunan mu ubangiji ta'ala yace fa ma zalat tilka da awahum wannan fada ta ya wailana ubangiji ta'ala yace bata gushe ba wato shine kirarin su kawai abinda yake maimaituwa akan harshen su hatta ja'alnahum hasidan khamidin basu gushe ba suna maimaita wannan kalima ta ya wailana hatta ja'alnahum Ubangiji ta'ala ya ce har muka maida su hasidan wato tamkar wani karmami wanda yake abin girbewa khamidina wato suna matacci kenan suna ya wailana azabar Allah kuma nanan na kusantar su ba za su gushe ba suna maimaita wannan kalima har sai azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta girbe su sun zama matacci wannan bayani ne Allah yake mana game da yanda duk waɗanda suka bijire ma manzanninsa to ƙarshen su shine tabewa da halaka duk waɗanda suka gaskata manzannin Allah suka karbi sakon da manzannin Allah suka zo da shi to su suke da kyakkyawan ƙarshe a nan duniya kuma su suke da kyakkyawan ƙarshe a gobe kiyama dan haka yace thumma sadaqnahum wa'ada fa anjaynahum wa man nasha wa ahlakana al-musrifin dan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.